sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Baba Yakubu Makeri, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 10 ga watan Satumbar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To baballe, shugaban Amurka Donald Trump na sanye cewar cutar coronavirus mai kisa ga iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020. Amma kuma da gangan bai fada wa Amurka gaskiya ba akan irin barnar da cutar za ta yi, saboda gudun kada ya sa mutane fargaba. Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun yi kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny guba, kana ta ɗora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. A jiya Laraba kuma wata kotun Istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar daukar labaran hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya.
Kanin labaran duniyar kenan. Kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta Najeriya ta yi barazanar daukan mataki sabili da nuna halin kowon kula da gwamnati ke yi wa ilimi, dalilin da yasa yake taɓarɓarewa. To kome iyayen ɗaliban suke cewa,
ina goyon bayan su suje su nemo haƙƙin ɗiyanmu, kuma su gaya ma waɗannan mutane su zazzaga su gani harkar ilimi a Najeriya ta mutu.
Hukumar kula da rayuwar dabbobi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da masu kare haƙƙin dabbobi na Afirka sun nuna damuwa kan yadda jakuna ke matuƙar raguwa a duniya.
A yankuna na talaka marasa galihu na duniya, so mutum kusan miliyan 800 rayuwarsu ya dogara ne ga waɗannan. So lokacin da aka ce waɗannan jakuna sun kare, to kaga kusan mutum miliyan 800 a duniya zai iya shafar rayuwarsu.
Sannan kuma Alheri Giras Abdi za ta shigo da shirin domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yana sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020, amma kuma da gangan bai fada wa Amurka gaskiya ba akan irin ɓarnar da cutar za ta iya yi, saboda gudun kada ya sa mutane fargaba. A cewar wani sabon littafi da wani ɗan jarida Bob Woodward ya rubuta, Trump ya takaita barazanar cutar a bainar jama'a. Bayan kwanaki 10 ya kira Woodward ya faɗa masa cewa ya yi tsammanin lamarin ya fi hakan ban tsoro. Trump da
salamu alaikum
jama'a, cewa cutar za ta kawo cikin ɗan lokaci, kana ba ta da bambancin da murar da aka saba gani a duk shekara. Ya haƙiƙance gwamnatin Amurka za ta shawo kan cutar. Da yake gangamin yaƙin neman zaɓe a jihar Michigan da ke tsakiya maso yammacin Amurka da ake kwatantawa da filin daga, Biden ya cancaki yadda Trump ya tinkari yaƙi da cutar wacce ta kashe kusan Amurkawa 190,000, ta kuma kama sama da mutum miliyan 6,300. Waɗannan alƙaluman biyu su ne mafi girma a faɗin duniya. Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawan Rasha Alexei Navalny guba, kana ta ɗora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. Kafin sa masa guba a watan da ya gabata, shugaban 'yan adawan Rasha Alexei Navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin Rasha take aikatawa a birnin Tomsk na Siberia. An afka masa ne yayin da yake komawa Moscow, kana daga bisani aka kai shi Jamus. Kremlin ta musanta hannu a cikin wannan batu, kana ta yi fatali da duk wani zarge da ake mata na aikata laifi. Shugaba Donald Trump ya ba da martaninsa akan sakawa Navalny guba ne a makon da ya gabata, yana mai cewa,
we haven't had any proof yet, but I will take a look. It is interesting that everybody's always mentioning Russia.
Yanzu babu da wata shaida, amma dai zan duba batun. Kowa yana ambatar ƙasar Rasha, kuma ni ban damu don an ambaci Rasha ba, amma ni ina ganin yanzu China ce ƙasar da ya kamata a riƙa maganar ta fiye da Rasha, saboda abubuwa da China ke yi sun fi muni. A jiya Laraba, wata kotun Istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar daukar labarai a hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya, amma kuma aka bada umarnin sake su yayin da ake jiran ɗaukaka ƙararsu. 'Yan jaridan guda 6 za su fuskanci ɗaurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattara bayanan sirrin Turkiya. Shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leƙen asirin Turkiya a ƙasar Libya a cikin watan Fabrairu. An dai wanke su daga zargin da ake musu akan sirrin ƙasa. Amma kuma kotun ta ɗaure Aidin Teza da Farhad Selek da kuma Murat Agiral da suke aiki da jaridar Yeni ya san mai ra'ayin Kurdawa shekaru 4 da watanni 8 a gidan yari akan zargin take dokar hukumar leƙen asirin ƙasa.
Da Baba Yakub Makeri nan ba da Juma'a ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da ɗalibai har ma da iyayen yara a Najeriya ke fatan sake buɗe makarantu don ci gaba da karatu, ƙungiyar malaman kwalejojin ilimi ta ƙasar tana ƙalubalantar gwamnatin tarayya tare da barazanar ɗaukar mataki akan abin da ta bayyana a matsayin nuna halin kowane kula da gwamnati ke yi wa ilimi, dalilin da ya sa yake taɓarɓarewa. Kungiyar ta furta haka ne a wani taron da ta gudanar a jihar Sokoto, sai dai wasu iyayen ɗaliban sun yi kira da gwamnati da kuma malamai su zauna domin yin sulhu. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana.
Ga alamu dai kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta Najeriya ta zada takobi ne domin tunkarar gwamnatin tarayyar Najeriya domin a biya mata bukatunta, waɗanda ta ce bukatu ne masu zumar ganin an inganta ilimi a Najeriya. Shugaban kungiyar ta ƙasa reshen kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, Muhammad Mansur Ibrahim, ya ce ga baki ɗaya gwamnati ta nuna bata da bukata ga cigaban ilimi, shine yasa bata kulawa da shi yadda ya kamata.
Tallafi da ake ba jami'o'i na lit assessment wanda an izo makarantun din kwalejin ilmimuka gaba ɗaya an yi, gwamnatin tarayya ta bada approval na biliyan 15 ga dukkan makarantun din kwalejin ilimi da kuma na fasaha da kere-kere wato polytechnics. Amma abin bakin ciki tun shekara ta 2018 da aka bada wannan abin, wani ya koma ya zauna bisa ga file ya rasa abin da aka ni, wanda yake ciki ne za a gyara makarantun ne, ciki ne za a tura mutane su yi karatu, a koma ta ba su trainer, ciki ne za a gyara ma ɗalibai wurin kwanan su. Halin da nake magana da kai, banda asusun tallafi na tech fund da ke wa makarantun ne ilmimuka ayyuka, wallahi babu wani abin da gwamnatin tarayya ko ta jiha ke yi.
Ya ce so da yawa aka yi rubuce-rubuce na bukatun kawo ɗauki wajen gyara ilimi, amma gwamnati sai ta yi biris da waɗannan bukatun ba tare da ta nuna sha'awa ga amsa su ba, kuma ko da ta yi alkawali ba ta cikawa.
Gwamnatocin jiha da na tarayya ba su gano manuhohin abin da kungiyoyi ke yi, abin da yaren da suka iya ganowa yare na a tashi hankali a ruwa makarantun ne. Kana ganin jami'o'i matsalolin da dukkan jami'o'i na waɗi. Mallaman jami'o'i suna na kwalejin ilmuka ke waɗi, suna na kwalejin makarantun ne fasaha da kere-kere ke waɗi. Ba wai sabon abu ne ake so ba. A'a, abubuwan da aka tayare da su tun shekara ta 2009 da aka yi waɗannan agreement, aka yi waɗannan yarjejeniya, gwamnati ta ce za ta yi su har ilayo. Abin ya zama babu ardo, babu uban shifkau, kaga za ta ɗauki ɗaki.
Da yake iyayen yara na hankoron ganin ƴaƴansu sun koma makaranta domin ci gaba da karatu, na tambayi wasu daga cikin iyayen akan yadda wannan tauna tsakuwa da kungiyar ta yi ya zo musu.
Ni mallam labaran gidadawa, su mallamai yana da kyau su tsaya su yi nazari game da alba, an ce musu a'a ba su kwata haƙƙinsu ba, amma dai su gode yanzu a zauna a sulhun tashi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari.
Sunana Shehu Bude, a shekarun jiya na ga su yara suna rubutawa yake danga da aka koma rabin kafafun su cikin ruwa suke cikin aji-aji na ruwa, ya za a yi a ce ilimi zai gyara haka? Don haka ina goyon bayan su, su je su nemo haƙƙin ɗiyanmu kuma su gaya ma waɗannan mutane su zazzaga su gani harka ilimi a Najeriya ta mutu.
Sunana Junaidu Umar, muna kira ga mallamai don Allah su ciza su busa, sannan ga matsalan da aka cikin halin da aka ne da kullun ga corona virus din ga, sannan ga haihuwar farashin kayayyaki, sannan kuma a tuwa a ce mallamai su shiga ji aiki shin da wace kwaya za su kamawa.
Wannan barazanar da kungiyar ta yi na zuwa a lokacin da wasu kungiyoyi na ma'aikata a Najeriya tuni suka fara yajin aiki, yayin da wasu suka baiwa gwamnati wa'adi ta duba bukatunsu ko su ma su bi sawun takwarorinsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, yanzu ga Baba Yakub da labaran duniya kashi na biyu.
Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa a jiya Laraba cewa dakatar da AstraZeneca yayin da ake gab da gwajin maganin COVID-19 ya tabbatar da muhimmancin da aka baiwa kare lafiyar jama'a wurin aikin gwajin. Yana da muhimmanci a bayyana dalilin da yasa ake da tsarin gwajin matakai daban-daban domin tabbatar da su kansu waɗanda ake gwajin ba su samu wata matsala ba, inji Fauci a wata tattaunawarsa da shirin CBS This Morning. An dakatar da katafarin kamfanin magunguna na Birtaniya da Sweden daga aikin gwajin saboda kamuwa da ciwo da wani mutumin da ya bada kansa aka yi masa gwaji da maganin ya yi. Abin takaici ne hakan ya faru. Ya yiwu za su ci gaba da raguwar aikin gwajin, inji Fauci, amma kuma ba za ka iya sani ba, akwai buƙatar su zurfafa bincike. Daga ƙarshe, ma'aikatar tsaron Amurka za ta rage yawan dakarunta a Afghanistan daga 8,600 zuwa 4,500 kafin farkon watan Nuwamba, a cewar shugaban rundunar tsakiya a jiya Laraba, sa'o'i bayan da ya sanar da janye sojoji da dama a Iraki a wannan wata. A sojoji 4,500 ma za mu iya cika aikin da muke so, Kana ya ce sun bayyana aniyarsu cewa ba za su nemi su yi babakere a cikin wannan ƙasa ba. Amma kuma muna da wata bukata ta musamman, bukata mai muhimmanci da ta sa muka amince cewa kungiyoyi kamar Al-Qaeda da ISIS ba za su kai hari akan Amurka ba, inji wani janar na sojan ruwa Kenneth Frank McKenzie, yana faɗa wa muryar Amurka da wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu. A cikin watan Yuli, kwamandan rundunar tsakiyar ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai bukatar fara tattaunawar Afghanistan, kana Amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa Taliban ba za ta ɗauki nauyin ƙungiyoyin ta'addancin ISIS da Al-Qaeda kafin rage yawan sojojin na Amurka a Afghanistan ba. Shi ma sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya faɗa wa labaran Fox News a watan da ya gabata cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta zuwa ƙasa da 5,000 a Afghanistan zuwa ƙarshen watan Nuwamba.
Baran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar kula da rayuwar dabbobi ta Majalisar Dinkin Duniya da masu kare haƙƙin dabbobi na Afirka sun nuna damuwa ga yadda jakuna ke matuƙar raguwa a duniya, wanda ake kashe su don samun nama da kuma amfani da fatar su don yin magani da 'yan kasar sun ke yi. Ƙididdiga na nuni da cewa kimanin jakuna miliyan 40 ne a duniya da ke fuskantar barazana. Wakilinmu Nasiru Adamu Yalhikaya na ɗauke da wannan rahoton.
Kuduri gaban Majalisar Dokokin Najeriya, gwamnatin Najeriya ta haramta kashewa ko cin naman jakuna. Lamarin ya tazara nema bayan 'yan kasar sun zuba jarin fatocin jakuna a Najeriya don amfani da fatar. Lamarin ya haddasa tashin gauran zabi na jakuna, har ma da rahoton shigo da naman bayan sayar da fatar Abuja a soyawa jama'a a matsayin naman yau da kullum. Dan Majalisar Wakilan Najeriya mai sha'awar lamuran kare dabbobi daga cutarwa Garba Datti Muhammad ya ce nan da shekara 10 matukar ba ɗau matakan da suka dace ba, jakuna za su kare a duniya. Garba Datti, wanda ya gabatar da babban jawabi a taron hukumar kula da dabbobi ta Majalisar Dinkin Duniya da ta Afirka, ya ce wasu kan yanka jakunan don amfani da fatar ko cin naman maimakon amfani da jakunan ga lamuran sufuri a karkara.
Kai taki gona, sannan an gama an girbe da su za a ɗauka a kawo ko a kai kasuwanni, kuma ana amfani da su wurin ɗibo ruwa daga cikin rijiya a ɗaura masu igiya, inda rijiyar ke da zurfi kamar arewacin ƙasar nan, su suke ɗauka su kawo gida kamar yadda raƙuma ke yi. Ai, amfani da su wurin tafiye-tafiye sufuri, wurin a wasu wuraren har amarya ma a kai ake kaita, wani wurin ma kai mara lafiya ambulance ne sai a ɗora shi kawai. A garuruwan murkusan na arewa, an ka duba gaba daya duk gine-ginen da aka yi a can wancan baya da jakuna aka yi amfani su ɗibo ƙasa, su ɗibo yashi, duka na gini a wancan lokacin duk su ake amfani da su.
Dan Majalisar ya ce a yanzu a duk duniya kimanin jakuna miliyan 40 ake da su, kuma ana ci gaba da hallaka su da cutar da su ba tare da kula da lafiyarsu ko gudunmawa da suke bayarwa ga tattalin arziki ba.
Ita kanta Majalisar Dinkin Duniya abin da ta ce shi ne mafi muhimmanci wurin sufuri a yankuna na talaka marasa galihu na duniya. So mutum kusan miliyan 800 rayuwarsu ya dogara ne ga wayannan. So lokacin da aka ce wayannan jakuna sun kare, to kaga kusan mutum miliyan 800 a duniya zai iya shafar rayuwarsu. Kaman watanni 5 zuwa 6 da suka wuce a tashan jirgin Afafa, hukumar custom ta kama wasu da za su fitar da jakuna wanda an yi masa kuɗi ya kai biliyan 7 na kuɗin Najeriya, za su yi fasakauri su fitar da shi. Aka kama su, aka kwace, aka je aka kuna.
Game da barazanar sayarwar jama'a naman da aka haramta yankawa na jakuna, wasu manyan makiyaya sun fara tunanin buɗe mayankar zamani a manyan biranen Najeriya. Manomi kuma babban makiyayi Isa Tafi da Mafindi tuni ya kafa irin wannan mayankar da ta lashe naira miliyan 115.
Yadda nama za ta zamanto a Sahel gaba daya, duk West Africa, kuma akwai kuɗi taimako da zai fito masu ɗimbin yawa don a tabbatar haka ake yi. Mun soma ne saboda mun ga sai a yi ta dokoki a takarda a tura wani manyan washin doctor ya je yana tsaye ana yankan shanu masu ciki, ana sarrafa naman da ba a san ma ina aka yanka shi ba. Nama ya zamanto an ɗauke shi akan mashin yana ta taɓa ƙasa da sauransu. Kai dai duk yadda nama ya fito, mai ci bai san yaya aka yi shi ba. Kai ba ta kai babban gidan talabijin na duniya wanda ake kira Al Jazeera ya tallaci mayankan Najeriya na Abuja, na Kano, na Lagos, na Port Harcourt, na Enugu. Turawa wanda suke kasar nan gabaɗaya naman su daga Afirka ta Kudu ake kawowa. Mu kuma muka ce to sakari da Allah ba wanda zai shiga kasar mu ya fi mu iyarawa.
Wani abun takeici da rashin gatar jaki yanda wasu mutane ke barin jakunan su a manyan hanyoyi da dare da kwatsam mai tuka mota sai ya yi cibis da shi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Mail Hikaya, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 19.39 da kuma 60 sai kuma a kilo hertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger, za a iya samun a tashar mu ta biyu Africa kan mita 102.5. Bayan haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyuhausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake haska fitila kan matsalar fyaɗe da taɓa waye al'umma a Najeriya. Lamarin da duk da gangami da zanga-zanga da ake yi da nufin neman ganin hukumomi sun ɗauki tsauraran matakai har yanzu sai ka ce ana cinna mu fetur wuta. A yau shirin domin iyali ya yada zango a jihar Bauchi, inda a makon da ya gabata aka kama wani ɗan shekaru 50 mai suna Yusuf Bako. Yana yi wa wata ƙaramar yarinya 'yar shekaru 4 fyaɗe a wani masallaci da ke titin Aminu. Bincike kuma ya nuna cewa wannan ne karo na uku da ake kama shi da wannan laifin, bayan an yanke mashi hukuncin ɗauri har sau biyu a lokutan baya sabili da aikata fyaɗe. Ga bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Ahmed Muhammad Wakil ya yi wa shirin domin iyali a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
A ranar Alhamis na watan 9 mun rishi distress call waya mutane sun zo ofishin yan sanda sun kawo korafin a kan cewa ga wani mutum ana dukan shi kamar zai mutu. Sai yan sanda mu na taushi sai kai kokari suka garzaya zuwa wannan wajen. Daga wajen dai mutanen da suke kokarin suke dukan nasa sai suka watse. So can dai he was unconscious irin ne baya cikin hayyacinsa. To amma zai mu ne yan sanda sai muka garzaya muka kai shi asibitin nan teaching hospital na Bauchi, asibitin kwararru kenan. Muka kai shi teaching hospital aka mishi medical treatment, so muka kawo shi nan ofishin mu na CID. So daga can dai da ya dan farfaro muka fara bincike. Me ya faru shi ne gaggaya mana abin da ya faru. Ya yi wa wata yarinya mai shekara 4 fyaɗe a cikin masallaci. To dai a cikin binciken da muke mishi mun dan tattambe shi questions akan cewa ko yana da history na irin wannan problem din, ko yana da wani dan mental problem. Sai yake ce mana a ai ya taba irin wannan abu da kansa. Yace akan cewa ya taba irin wannan abu a shekara 2001 aka kai shi gurfanar shi gaban kotu. Ya zauna a gidan wakafi kamar watanni kamar 10 wasu abu ya gama cinye wa'adin da aka saka mishi ya tafi kuma ya sake tafka wannan ta'asa a 2015 shi ma aka kai shi irin wakafi ya yi shekara uku to ya cika shekara uku nan sai gwamnati ta zo tana so ta granting pardon ahuwa ma masu laifi so shi ma sai dai sunan sai fara ciki aka mishi ahuwa to kuma dai ana nan sai gashi ne ya sake yin wannan ta uku to amma wannan karan in Allah ya da ita kotu namu mun kammala binciken mu muka gurfana shi gaban kotu za mu tunatar da kotu kan cewa wannan mutumin yayi na daya yayi na biyu wannan na uku ko a ina yayi mutum yayi laifi na daya na biyu na uku ya kamata a sa mishi doka mai tsauri ya tsanani saboda ya zama na kaman lesson ma wadansu darasi ma wadansu masu sa irin wannan abubuwan a zuciyarsu
ka kaman yarinya fa tunda yake kun ga shi mutum ma an ce yana da shekaru ne din ba yaro bane to ita ne kun samu ganin ta
yarinya ai mai nuce ai aran kai ta asibiti asibitin kwararru kuma mun je mun duba ta mun gani dai yanzu dai ta fara ta samu sauki dai amma dai lokacin da abu ya faru dai kam dan ta firgita
mutane sun masa duka mun ga hotonsa ma yana ta yawo a kafofin yatsa labarai da na social media haka wato mutanen kenan in ba don kun kai ga cetonsa ba da watakila ma da sadiya ce bayana
eto ne ina kira ga jama'a in irin abu haka ya faru su gane akan cewa a matsayinka na dan kasa kana right din da zaka je ka gaza duk inda ka ga ofishin yan sanda ka kai rahoto amma ba daidai bane mutane su dauki doka a hannunsu despite dai abin da yayi bai dace ba amma dai ina kira ga mutane su fahimta akan cewa kar ka dauki doka a hannunka saboda wani lokaci ka iya dauka doka a hannunka sai daga baya kuma doka ta dawo kanka
ko ne za ku gabatar da wannan mutum a gaban shari'a kuma gwamnatin jihar Bauchi ta ma kirkiro da doka na tsanani akan masu fyaɗe ta yaya za ku yi ku tabbatar da cewar wannan mutum tun da yake shi ya sababbe ne bai ma ɗauka ba kamar yana yi wani abu kamar ya zama tonu sauni abin alfahari ne a gare shi ta yaya za ku tabbatar da cewar dokan da gwamnati ta kafa akan masu fyaɗe da luwaɗi da daidai gangan irin wannan abu an yi shi yadda ya kamata.
Me to ka san wannan akwai abin da ake kira sensitization na farko wayar da kan mutane na ita na farko tukuna ita gwamnati bayan ma da gwamnati da mure za mu yi kokari mu gama wayar da mutane akan dokan da mata kafa yanzu akwai mutane da zaka gansu ba su san mafiya ita tukuna ba ne ba in ka je ka yi ka a kowane shi bai san mafiya ita tukuna ba ne yana ga kamar idan aka yi fyaɗe idan aka je gaban dakaciya aka je wajen mai anguwa za a yi sasanta mutane da yawa ai ba su san akan cewa ita fyaɗe laifi ce wanda kai wa ƙasa laifi ne ba wanda wai tsakaninka da baban yarinya ba ko ba laifi ne tsakaninka da yarinya ba laifi ne tukunna kai wa ƙasa ne ba ka gani ko ita gwamnati ta sa ai case na fyaɗe ba a try din shi daga magistrate sai high court ka fahimta so case ne wanda ba wai kai wa baban yarinya laifi ba ko ita yarinya laifi kai wa ƙasa ma laifi ne so tsakaninka da ƙasa ne so wai baban yaro yarinya ko baban yaro ya zo ya ce maka shi baya son case zai janye bai mata shi ba case ai ba naka bane case na ƙasa ne so yanzu in muka gurfanar shi gaban kotu ai za mu dauka mu ba wa ita state government ita za ta yi prosecuting din shi ai akwai department da suke da alhakin prosecution ai ana kira su department of public prosecution eto su suke da alhakin wannan
to yanzu GSP idan na fahimce ka wannan batu kamar na fyaɗe wanda yake yanzu abu ne za a ce ya zama to ruwan dare irin wannan abubuwa kamar nawa ne za ka iya in kana da yawan ƙididdigarsa da ya faru a nan jihar Bauchi a cikin ma wannan shekara
ai daga farkon shekarar nan zuwa watan shida mun samu mutum 59 bayan 59 sai kuma tsakanin June July sai muka sake samun mutum 22 muka manta ba na ya fara da su mutum 22 to ka dubo wannan gudun wannan wannan mutum aka samu mutum 22 to ka gani akwai wani matsala akwai wani damuwa a wani waje a lokaci daya aka samu haka so shine sa nake nayi maganar akan cewa gwamnati ita ma ya kamata ta tayi sensitization ta fadakar da mutane akan wannan shi gravity na wannan fyaɗe din saboda kamar yadda na faɗa wurin su mutane ba su san ma shi fyaɗe laifi ne kai wa ƙasa ba tsakaninka da ubin yariya ba ne balle ka je ka roke shi ka ce mishi a ya shafe maka ba
akwai wasu iyayen wanda kamar yadda ka faɗa za ka ga ba sa so a bayyana wannan abu domin saboda suna jin tsoro ko abin zai shafi yarinya nan gaba rayuwanta kai ga ma ko ba ta samu aure ba kuma ga shi kana ce wannan laifi ba iyaye kada su ɗauka a suna aka ainihin ba ƙasa kenan ya ba irin wannan yanayi da ƙasa take ciki menene yasa kake tsammanin iyaye ba sa so a dinga bayyana wannan
to ni na kira ga al'umma mu da Bauchi su fahimta akan cewa idan abu haka ya faru stigmatization muna kiran shi ba sani ran fara da Hausa ba
wani kyamani
to duk shi yake kawo wannan sai kaga iyaye suna jin kunyar su fito da shi saboda kar mutane su kyamace yarta kar sai in ta zo aure a tarasa miji ko wani abu haka to ina kira ga mutane su fahimta akan cewa wannan laifi ba karamin laifi bane su fito su fada wurin ga sa doka mai karfi a kansu ana gurfanar da su gaban kotu wani ma ai kisa ne ai wani kuma daurin rai da rai ne ka fahimta so idan aka yi ma daya biyu uku hudu wadansu suka gani wanda suke da niyyar irin wannan abubuwan za ka ga za su janye ka gani to in aka samu irin wannan so za ka ga abubuwa za su tafi normal wani tsoron wannan hukuncin zai sa shi ya tsorata
to za mu ci gaba da tuntuɓar rundunar 'yan sanda domin jin inda aka kwana dangane da wannan lamari idan Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma za ku ji abin da limamin masallacin ke cewa dangane da batun kafin nan a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan
a gaida alheri Grace Abdu to yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labarai a takeice
Shugaban Amurka Donald Trump yana sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020 amma kuma da gangan bai fada wa Amurka gaskiya ba akan irin bargan da cutar za ta iya yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba a cewar wani sabon littafi da wani dan jarida Bob Woodward ya rubuta Trump ya takaita barazanar cutar a bayyane jama'a bayan kwanaki 10 ya kira Woodward ya fada masa cewa yayi tsammanin lamarin yafi hakan ban tsoro Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun yi kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan saka wa madugun 'yan adawan Rasha Alexei Navalny guba, kana ta dora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. Kafin sa masa guba a watan da ya gabata, shugaban 'yan adawan Rasha Alexei Navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin Rasha take aikatawa a birnin Tomsk na Siberia. A jiya Laraba wata kotu Istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar daukar labarai a hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya amma kuma aka bada umarnin sake su yayin da ake jiran daukaka ƙarar su yan jaridan guda shida za su fuskanci daurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattara bayanan sirrin Turkiya shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leƙen asirin Turkiya a ƙasar Libya a cikin watan Fabrairu.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu ne mai da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda yake ni gabatarwa sai kuma Tubahira Jodine da ya haɗa mana shirin ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.